Rundunar sojan Najeriya bataliya ta 29 da ke runduna ta 6 a birnin Port Harcourt tare da wasu jami'an tsaro na Civil Defense da ke gadin wasu layukan 5-5 mallakar kamfanin man Shell a garin Giyo da ke karamar hukumar Tai a jihar Taribas. Sojojin Najeriya dai sun fuskanci wani hari na 'yan bindiga yayin da sojojin suka hana fasa bututun mai domin satarsa. 'Yan bindiga dai daga bisani suka kawo farmaki kan sojojin Najeriya yayin wannan farmakin dai aka fara bude wuta nan take wani soja daya ya mutu tare da wasu jami'an civil defense guda biyu sannan kuma in bindiga suka yi awan gaba da wasu bindigogi AK-47 da kuma G3 kuma samun wannan labarin ke da wuya nan take aka samu agajin gaggawa daga sansanonin tsaro daban-daban a yankin na Niger Delta inda aka fara farautar 'yan bindigan da suka yi wannan barna kuma nan take suka samu nasarar kama shugaban kungiyar ta 'yan bindiga da ya gallabi jama'ar yankin na Niger Delta wato Musa Korebe Mebele wanda aka fi sani da Nobel kuma bayan sun kama shi ne aka kama shi da bindigogi daban-daban kuma yayin Musa ya rutar nan take Sheikh Alafira a daidai wannan gabar ne shugaban runduna ta 6 ta sojojin Najeriya da ke birnin na Port Harcourt Major General Jamilu Sharham ya tabbatar da cewa rundunarsa za ta tabbatar da tsaro a inda ake ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta. Wani mai fashin baki kan al'amuran tsaro da ya karkara aikinsa a yankin Niger Delta, Ahmad Baba Tijani Gamawa mai ritaya, ya yi mana tsokaci a kan wannan lamarin.
Kowa ya san irin abubuwan da suke faruwa a kasar nan game da sha'anin tsaro da kuma armed robbery da kuma sace mutane. Saboda haka dole ne a zauna a kan table a tattauna ba tare da wata aƙida ta siyasa ba. Yanzu ba zancen siyasa ake ba. Ana maganar shugabanci ne, a yi wa mutane adalci, a musu gaskiya, a rike musu amanansu. Saboda haka dole ne waɗannan parties guda biyu da gwamnatin tarayya da shugaban Rivers da jami'an tsaro a zauna a kan tebur a gane meye problem ɗin domin ba dan komi ba a kare waɗannan abubuwa, a kare rayukan mutane, a kare musu dukiyoyi. Yanzu wannan abubuwan da ke faruwa a kan Rivers da sauransu, dole ne shi shugaban ƙasa ya tsaya ya jajirce, ya ba jami'an tsaron nan ƙarfin gwiwa, ya ƙarfafa musu gwiwa, a ba su kayan aiki, kuma a tabbatar dukkan mutum an biya su haƙƙoƙinsu.
Tanatin 'yan bindiga musamman a harabobin ayyukan haƙar danyen mai tare da take shi ta bayan fage, bindirorin tsaro kama daga sojojin ruwa da 'yan sanda da civil defense da dai sauransu suna bayyana irin ƙoƙarin da suke yi cewar suna iya bakin ƙoƙarinsu domin kawo ƙarshen ta'annatin 'yan bindiga a yankin mai arzikin mai. Banna ga danyen mai dai a Najeriya, banna ce da kan janyo wa ƙasar ta Najeriya asarar ɗimbin dukiyoyi tare da bata muhalli a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.